Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomar da Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da subahin ranar talata 15 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Hukumomi a Freetown babban birnin Saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaizayar Laka da kuma ambaliyar ruwa. Jami'an tsaron Burkina Faso sun kawo ƙarshen fadan da suke da wasu ƴan bindigar da ake tsammanin masu tsauraran ra'ayin addinin Islamu ne. A karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki masu fifita fararen fata inda ya kama sunayensu bayan da aka yi ca a kansa.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta rufe wasu kamfanonin da ƴan China ke raɗewa da su suna sace ma'adanan Najeriya.
Gaskiya mun ji daɗi irin abin da gwamnatin tarayya suka mana da suka rufe wannan aikin saboda an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya ba ma amfanan komai tarbiyyar mu ya rushe.
To ko da me Najeriya ta kaddamar da shirin bunƙasa noma a jihar Niger?
Jihar Niger ta kai matakin yadda za ta iya ciyar da kashi 50 na mutanen Afirka.
Za kuma aji zargin bita da kullun siyasa game da batun makomar kansiloli a Niger. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafa da shirin tsaka mai wuya, inda a yau za a ji wato batun wata korar da ta sake tashi a Kaduna. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Freetown babban birnin Saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaizayar Laka da kuma ambaliyar ruwa da suka auku. A ranar Litinin din ƴan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi ta tonon Laka domin neman masoyansu yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka da aikin ceto. Hotunan da aka yi ta sakawa a shafukan sada zumunta ciki har da na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suke tafiya cikin Laka da ta kai har kirjinsu suna lalluban hanya. Wannan bala'i da ya faru da safiyar ranar Litinin ya biyo bayan ruwan sama da aka yi tafkawa ne kamar da bakin ƙwarya. Shaidu sun ce hanyoyin yankin da bala'in ya faru sun koma tamkar kogunan Laka. Wani mai magana da yawun ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa sun tsamo aƙalla gawarwaki 312. Hukumomi a ƙasar ta Saliyo sun yi kiyasin cewa dubban mutane ne suka rasa muhallansu sanadiyar zaizayar ƙasar da wato zaizayar Lakar da ambaliyar ruwa.
Jami'an tsaron Burkina Faso sun kawo ƙarshen faɗan da suka yi da ƴan yaƙin sa kan da ake tsammanin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ne, waɗanda suka buɗe wuta a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar, inda suka hallaka mutane 18 suka kuma raunata wasu 8. Jami'an sun ce mafi yawan waɗanda abin ya ritsa da su ƙananan yara ne da suka je cin abinci da iyalansu a gidan cin abinci na Aziz a Istanbul, wanda fitaccen wurin cin abinci ne na ƴan ƙasar Turkiyya. Harin ya faro ne da misalin ƙarfe 9 na daren ranar Lahadi, inda wasu ƴan bindiga biyu suka kutsa cikin gidan cin abincin kan babur suka kuma yi ta harbi na kan mai uwa da wabi. Jami'an tsaron ƙasar sun maida martani akan ƴan bindigar, inda suka kwashe kusan ɗokacin daren suna musayar wuta, lamarin da ya kai ga hallaka ƴan bindigar biyu, sannan aka kubutar da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Aƙalla 5 daga cikin jami'an tsaron ƙasar Burkina Faso sun samu raunuka. Babu wanda ya bugi ƙirji ya ɗauki alhakin kai wannan harin. A shafinsa na Twitter, shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ya ce yaƙi da ta'addanci abu ne da ke ɗaukar lokaci kafin ya kai ga nasara.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu ƴan bindiga sun kai hari akan wani sansanin dakaranta a Timbuktu da ke arewacin Mali, inda suka kashe mutane 7. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu masu gadi 'yan asalin ƙasar ta Mali da wani jandarma da kuma wani ma'aikacin kwantiragin ƙasar da ke aiki da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar. Sun kuma ce dakarunsu su ma sun kashe mahara 6 a wannan hari da aka kai da tsakar ranar Litinin. Harin ya kuma biyo bayan wani makamancinsa da aka kai ne a jiya Litinin, inda wasu mutane dauke da makamai suka bude wuta akan dakar Majalisar Dinkin Duniya da na Mali a garin Duwensa da ke tsakiyar kasar. Wani har ya yi sanadin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya guda da kuma wani na Mali guda daya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-hare. Yana mai cewa hare-haren sun fada cikin jirin laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa.
To, karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki masu ra'ayin fifita fararen fata waɗanda suka shirya gangamin ranar Asabar a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia, inda ya kwatanta wariyar launin fatar da suke nunawa a matsayin shedanci. A karan farko tun bayan barkewar rikicin, shugaba Trump ya kama sunayen masu nuna wariyar launin fatar da suka hada da masu ra'ayin ƴan Nazi da kungiyar masu yin amfani da mummunan ƙarfi wajen nuna fifikon fararen fata ta Ku Klux Klan da kuma masu ra'ayin fifita fararen fata da ake cewa white supremacists. Yayin da yake sukar su, Trump ya bayyana su a matsayin ƴan daba masu aikata manyan laifuka waɗanda suka zama abin kyama, suka kuma yi watsi da abin da Amurka ke mutuntawa. Shugaban ya kuma sha alwashin cewa duk wanda yake da hannu a tashin hankalin na nuna wariyar launin fata da ya faru a Charlottesville zai fuskanci fushin hukuma. Waɗannan kalaman na Trump sun biyo bayan wato kakkausar sukar da ya fuskanta daga ɓangarorin siyasar ƙasar saboda ƙin kama sunayen waɗannan ƙungiyoyi da yi har na tsawon kwanaki biyu a lokacin da yake Allah wadai da tashin hankalin. Masu sukar jinkirin na Trump sun nuna farin cikinsu da ya cicciki ƙungiyoyin, sai dai sun kuma nuna rashin jin daɗinsu saboda sai da ya kwashe sa'o'i 48 kafin ya wato ambaci sunayensu.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi gargaɗi ga Koriya ta Arewa, yana mai cewa duk wani yunkuri da ƙasar ta yi na harba makamin mai linzami cikin ƙasar Amurka to zai haifar da yaƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin wata ganawa ta gaggawa da yi da manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a daren jiya Litinin, Mattis ya ce idan har suka harba to sun ce cas kenan. Yana mai jaddada cewa mutum baya takalar fada ba tare da yana cikin shirin rungumar abin da zai biyo baya ba. A yau Talata, kamfanin dilancin labaran kasar na Koriya ta Arewa KCNA ya rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya karbi wani rahoto daga dakarun kasar wanda ke dauke da tsarin yadda za a kai hari a Guam, yankin da ya kasance mallakar Amurka da ke yammacin tekun Pacific. Rahoton ya nuna cewa shugaba Kim zai sa ido ya ga irin take-taken Amurka na wani tsawon lokaci kafin ya yanke shawara. Rahoton har ila yau ya kara da cewa shugaban ya bai wa dakarunsa umarnin da su zauna cikin shiri ko da zai yanke shawara a kai harin.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, gwamnatin Najeriya ta rufe wasu kamfanonin haƙar ma'adinai a shiryar kamfanoni na Zurok da ke jihar Filato waɗanda 'yan China ke amfani da su wajen cutar Najeriya, baya ga rashin daɗaɗama mutanen yankin kamar yadda al'adar kafa kamfanoni ta gada. Daga Jos ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakken rahoton.
A wata ziyarar gani da ido da ministan ma'adinai da inganta karafa Kayo De Fayemi ya kai yankin na kamfanin Zurok, ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda kamfanonin biyu wato Solid Unit da Jotex ke gudanar da aikinsu ba tare da samun lasisi daga ma'aikatar ma'adinai ta tarayya ba, yayin da daukacin garin na kamfanin Zurok sun rarake shi daga cikin ƙasa suna cire dimbin ma'adinai zuwa ƙasashen ƙetare. Nan take ministan ya bada umarnin cafke ma'aikatan kamfanin da suka hada da 'yan Najeriya da turawan China guda takwas.
I have invoked the authority of the Nigerian Mining and Minerals Act 2007 to shut down every operation in your community.
Yace ina amfani da dokar ayyukan ma'adinai ta shekara 2007 in dakatar da duk aikin ma'adinai a wannan yanki. Ministan wanda ya ziyarci yankin tare da babban mai ba gwamnati shawara a harkar tsaro Baba Gana Munguno ya umurci cafke shugaban kamfanin Solid Unit wato Alhaji Abdullahi Adamu Usman wanda aka fi sani da Dan China.
We're declaring the man known as Dan China wanted all over Nigeria.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya bayyana jin dadin sa da matakin da gwamnatin tarayyar ta dauka na dakatar da ayyukan ma'adinan.
To na farin ciki yau da na gani da ya dauki matakai ya ce duka a dakatar da abun da ake yi anan. Su kuma federal government za su zo su san abin da za su yi har ma gyaran hanya da kuma a sa a bi kaida na doka domin a samu tattalin arziki a nan wanda zai taimake gwamnatin jiha zai taimake gwamnatin tarayya.
To ko yaya al'ummar yankin suka ji?
Sunana Alhaji Muhammad Umar wadda aka fi sani da Alhaji Okocha kamfanin Zurak. Gaskiya mun ji dadi irin abin da gwamnatin tarayya suka mana da suka rufe wannan aikin saboda an debo foreigner daga kasar waje suna diba mana dukiya. Ba ma amfanan komai, tarbiyyar mu ya rushe kuma babu zaman lafiya don wannan aiki da ake har ya sa ƴan ta'adda sun mana yawa a nan garin.
Sunana Aliyu Yusuf Bashar. Yawancin wanda suke cin wannan agajin abin ma ba ƴan kasa ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, daga batun babakiran ƴan China kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda wato kamar aka wato dakatar da wasu kansaloli a fadin kasar ko kuma dai aka dakatar da wasu kansaloli a Niamey sannan kuma a fadin kasar aka kara musu wa'adi al'amarin da ya janyo zargin nuna wariyar siyasa saboda yankin na Niamey wato wata jam'iyyar adawa ce ke wato da ƙarfi a wajen. Suleiman Muni Barma gare ka.
A ƙarshen taron majalisar ministoci ne gwamnatin ta Niger ta bada sanarwar ɗaukan matakin ƙarawa kansuloli da magaddan gari watanni shida daga gobe Laraba ga watan Agusta domin ci gaba da jagorantar mutanen da suke wakilta a da'irori daban-daban bisa hujjar rashin samun sukunin shirye zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. To amma rashin saka 'yan majalisar birnin Niamey a cikin wannan tsari ya canza wa matakin launi a wurin 'yan hamayya. Irin su shugaban jam'iyyar model ma'aikata Tahir Gimba.
Kowa ya san garin Niamey ga hannun lumana take. Yanzu muna kallon mu gani waye za a sa delegation special garin Niamey. Ana rushe a rushe duk gabaɗai a sa delegation ko ina azabna 'yan ƙasa a tattauna.
Haka zalika masu rajin kare demokradiya irin su Lawali Adamu na kungiyar MAP ba su gamsu da matakin na gwamnatin ba.
Ya kamata a tsaye da komai a zo a yi zaɓe na konsuloli iyasu a sake kowa da kowa. Ba mu yarda a ce a soke birnin Niamey gabaɗai a ce kuma saura a ƙara musu wata shida. Ina kira ga duka mai kare haƙƙin ɗan adam na Niger ki mu tashi tsinci madar minki guda mu yaƙi wannan al'amari.
Gwamnatin a sanarwar da ta bayar bata bayyana dalilanta na ɗaukar matakin dakatar da aikin kansulolin na birnin Niamey ba. To amma da yake abin yawa kana nema ku biyu bayan da shugaban ƙasa ya tsige magajin gari Hassan Saidu daga mukaminsa saboda zarginsa da sakaci akan aiki, masanin dokokin tsarin mulki Abubakar Ahmad Hassan na cewa
inda kamar mun ga wannan kudurin ne muna iya gani kamar wata hujja ce ta musamman ta sa gwamnati ta yi dauki wannan matakai. Amma kuna tunai da cewa shugaban ƙasa kwanakin baya yayi ziyara a garin Niamey wanda ya kawo tsokacin da cewa garin Niamey yana tare da matakar dauda don ka ba mu san ba in shi ne yasa.
A watan Mayun 2016 ne ya kamata a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi sai dai rashin cikakken shiri yasa gwamnatin kullo da wani tsarin da ke bata hurumin ƙarawa kansuloli da magaddan gari jalalon wata shida a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Niamey a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman daga Niger kuma bari mu koma Najeriya inda mataimakin shugaban kasar Yomi Osunbajo ya kaddamar da wani shiri na amfani da ni'imar kasar jihar Niger wajen samar da ɗumbin abinci. Mustapha Nasiru Batsari gare ka.
It is now my special pleasure and privilege to declare the Niger State Investment Summit 2017 open.
Muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo kenan a lokacin da yake ƙaddamar da wani taron bunƙasa sha'anin kasuwanci na kwanaki biyu da aka buɗe a Mina ta jihar Niger Najeriya. Taron dai wanda ya mayar da hankali akan duba hanyoyin bunƙasa aikin noma ta hanyar tallafawa ƙananan manoma. A saboda haka ma muƙaddashin shugaban Najeriya ya ce za su taimaka wa jihar Niger akan sha'anin aikin noman.
His Excellency the Governor and I have begun discussions on how the.
Ya ce da ni da gwamna muna tattaunawa akan yadda za a haɗa hannu a tsakanin jihar Niger da kuma gwamnatin tarayya ta yadda za mu bunƙasa aikin noman. saboda gurin mu shine jihar Niger ta kai matakin yadda za ta iya ciyar da kashi 50 na mutanen Afirka ba ma na Najeriya ba kadai. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce kokarinta shine baiwa fannin noman muhimmanci ta hanyar tallafawa kananan manoman. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce yanzu fa babu wani abin tunkaho da ya wuce noma.
Agriculture is the only way forward. In the next 20-30 years, most of the European countries.
Yace aikin noman fa shine sahihiyar hanyar ci gaba, domin kuwa nan da shekaru 20 zuwa 30 masu zuwa, hatta kasashen Turawa da ke kera motoci masu amfani da man petrol ko gas za su bari su koma kera motoci masu amfani da wutar lantarki. A saboda haka a lokacin darajar man za ta ragu matuka. Majalisar Dattawan Najeriya ma ta ce tana kokarin samar da doka da za ta yi aiki wajen samawa kananan manoma sauƙin samun bashi daga bankuna. Inji mai magana da yawun majalisar da ya halarci wannan taro, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi.
Watan doka ce wanda gwamnati za ta ɗauki tallafi na a amince a ba manomi ko manoma bashi bisa wani tsari.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Fa gaida Mustapha, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Da aka shiga gwamnati Malam Nasiru a wanda shine gwamnan jihar Kaduna a yau a ƙarshen tafiyar ABC ya kira mutanen nan ya bada hakuri cewa duk wanda aka bata mai rai ya yi hakuri ya zo a kafa gwamnati. Mutanen nan suka ci
ina kalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan mutanen. Wannan abin ya samu usuli daga irin kamunmu da yin shugabancin Nasiru Erufai. Mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa, ya fi kowa sani, bai yadda kowa ya iya ba, kuma bai yadda kowa na da gudunmuwan da zai ba da.
Kwamishinonin Malam Nasiru Erufai ba wanda rabinsu Malam Nasiru Erufai bai san su in fashin ba.
Wannan ba gaskiya ba ne, shi Yahaya da yake wannan magana ya san wannan ba gaskiya ba ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To maimakon abubuwa su gyaru a harkar APC ta jihar Kaduna fa sai ƙara tabarbarewa suke yi.
Sunana Ibrahim Shushena. Lalle wannan rikici na jama'iyyar APC gyaransa ɗaya ne. Al'umma su nemi su haɗa kawunan saboda cigaba muke nema. Mu gwamnatin nan ta yi muna. Mai girma gwamna mai ɗaukar shawara ne, yana ɗaukar shawara. Matsaloli saboda shi bai da problem, mai problemsa cigaba yake nema. Su ko mutane ba cigaba suke nema, suna neman cigaban aljifansu ne.
Sunana Awal Tela. Wannan rikici na jam'iyyar APC gaskiyar magana mai girma gwamna shi ya jawo shi. Domin me bai yiwuwa a ce ga waɗannan jigajigan ƙusoshi a Kaduna State ka ce ba za ka yi da su ba. Wannan a jam'iyyance gaskiya kuskure ne. Yana yin abubuwa ya ebo sabi ya zuba, to kuma bai yiwuwa a ce ga waɗanda suka san harkokin nan, suka san yadda ake gudanar da gwamnati, ka ce wai a'a kai yau ba za ka yi da su ba, da wasu sabi za ka yi. Waɗanda ya iba ba su san komi ba akan harkar jam'iyya. Kuma wannan abu zai iya jawo mana mu rasa wannan kujera tamu ta gwamna ta jam'iyyar APC.
Yanzu a Kaduna, maimakon kungiya ɗaya ta bangaren APC da aka sani tana adawa da ɗaman bangaren gwamna Nasiru Erufai, bangarorin suna ƙaruwa yanzu sun kai biyu kofi da haka. Akwai dai bangaren da dama yana nan na aƙida da kuma wasu da suka bulla daga baya irin su wani abu da ake kira Restoration Group na su Tijjani Labalan da Yusuf Dan Kofa. Farmake da aka kai wa su Sanata Shehu Sani ran 30 ga watan Yulin shekarar nan ta 2017 a lokacin da suke saduwa da manema labarai, inda har aka raunana wasu 'yan jaridu, ya ƙara ɓata duk wani cigaban da aka samu a can baya na ƙoƙarin warware wannan baraka da ke tsakanin giggan 'yan wannan jam'iyyar da ke mulki a Kaduna. Yanzu har ma an manta da PDP a matsayin jam'iyyar adawa domin duk rikicin ya koma na cikin gida. To shi yasa za mu sake koma can Kaduna ɗin, inda ko muke ɗaukan baƙuncin mutane biyu da kowannensu yake kirarin shi ne sakataren jam'iyyar APC, wato Yahaya Baba Party na ɓangaren shi gwamna Nasiru Erufai, da kuma Mutala Abubakar da ke kare ɓangaren masu jayayya da shi Nasiru ɗin, wato ƙungiyoyin aƙida Restoration Group da dai sauransu. Tambayar mu ta farko da za mu buɗe shirin da shi a yau ko kuma da ita a yau ita ce tambayar da muka yi wa shi Yahaya Baba Party da yake shi ne ɓangaren gwamnati, cewa shin rashin jituwar Nasiru Erufai da mutane irin su Shehu Sani rashin shiri ne na mutum da mutum ko na siyasa ne?
Malam Mustafa, assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Kamar yanda ka faɗa, wannan abubuwan da suka faru ko suke faruwa wani abu ne da yake da tushe kusa da cikin da Allah ya ba jami'ar APC mulki a jihar Kaduna karkashin Malam Nasir Al-Rufa'i. Wa'annan mutanen kullum ba su da aiki ne sai adawa da gwamnatin kome yayi, wanda a ka'ida na cikakken ɗan jam'iyya in kana da wani matsaloli ne ya kamata ka zo a jam'iyya ko ka samu gwamna mai mulki ka kai da shi ka gaya mai matsalolinka, in wanda za a gyara ne a gyara, in wanda kuma za a samu fahimta ne a samu fahimta, to wannan mutanen ba a take ba.
Shi yasa nake tambaya cewa tunda an dade ana fama da wannan matsalar, shin abun nan suwe su ne a matsayinsu na mutane ba sa jituwa da junansu, ko kuma a siyasanci ne ba sa iya zama su fahimci juna ne?
To kamar yanda na maka bayani, jam'iyyar APC da gwamnatin APC a jihar Kaduna tana kurbanta abota ne kuma tana ansan shawarwari, duk wani shawara da zai kawo a ci gaban jihar Kaduna. Sai dai shawaran da ba mu ansa shi ne shawaran da wanda ya zama personal, wanda mutum ne yake so a yi mai wani abu wanda shi zai amfana ma jama'ar jihar Kaduna ba.
Ya to Madal, ina zuwa Malam Haya. Malam Mutala, kana jin mu, kana ji abin da to ka ji abin da Malam Haya ya faɗa game da tambayar da na yi mashi ta farko na yin shimfiɗa ga shirin, na cewa mutanen nan da mutanenku da mutanen su gwamna abu ne na suye su a matsayin mutane ba sa ga jutuwa da junansu, ko kuma siyasa ce take hana su zauna su jutu da juna?
Abu ne na farko da ya kamata mutane su gane, ita harka na siyasa harka ne ta jama'a. Bayan da muka aka shiga primary abin contest, Allah ya ba Malam Nasiru sa'a ya zama ɗan takararmu na matsayin gwamnan jihar Kaduna. To abu na farko da ya kamata, tunda ka ga tafiyan nan na jama'a ne kuma kowa ba da gudunmawa kuma wajen gina wannan jam'iyya, to lokacin ma da za a fitar da ɗan takara mataimakin gwamna, ya kamata a ce an tuntuɓa dukkan masu ruwa da tsaki. A lokacin nan babu wanda aka tuntuɓa ya yi rawan gaban hantsi ya je zaɓuwan da yake so shi kaɗai. To wannan daga nan za ka fara ganewa cewa takun ba mai kyau ba ne, saboda bai ɗauko hanya na tuntuɓa na ƙoƙarin tafiyar da harkar da gudunmawar kowa da kowa ba. Amma a lokacin, saboda muna fuskantar PDP kuma muna ganin dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a manta da irin waɗannan abubuwan don a ba da goyon baya cikakke domin a cimma nasara, babu wanda ya magana a kai. Bayan da aka zo aka kafa gwamnati, a lokacin da za a yi zaɓi kwamishinoni da waɗansu manyan muƙamai haka, nan ma ya kamata a ce duk waɗanda suka ba da gudunmawa a tuntuɓe su a ga idan da akwai waɗanda suke gani suke yana iya cewa ga waɗanda yake so masu cancanta iri kaza, nan ku kawo don mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don mu.
To ya sauri ka taƙaita, Malam Mutala, muna da abubuwa da yawa da nake so mu tattauna. An samun tambaya kafin ba wa Malam ya dama ya maida maka martani cewa a matsayin wani lokaci an ce can da can kafin duk wannan abun ya zo ya faru, ai mutanen nan da wasu abokan juna ne da sauransu, me yasa yanzu jituwa tsakaninsu ta gagara?
Wato kana ji ne ko?
Eh.
Shi ne abin da nake faɗi maka, wannan abin ya samu usuli daga irin kamun ludayin shugabancin Nasiru El-Rufa'i.
To.
Mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa, ya fi kowa sani, kuma kowa bai cancanta ba. Kuma kamar yadda na faɗi, idan ka lura wannan matsalar ya samu usuli ne tun daga farko. Bai yadda kowa ya iya ba, kuma bai yadda kowa na da gudunmawar da zai bada ba.
Alhaji, ya kana jin shi?
Yana ji.
To me za ka ce game da abin da ka ji zuwa yanzu?
Game da abubuwan da ya faɗa, na ɗaya dai ni aka fara wannan tafiyan tun muna IMC, duk gudunmawar da ya kamata a bayar na karin kowa along tun a wajen fafutukan yaƙin neman, tun a wajen kafar jam'iyya, tun muna IMC Malam Nasiru ya bayar. Da aka shiga gwamnati, Malam Nasiru ya kira mutanen nan ya ba da haƙuri cewa duk wanda aka ɓata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati, saboda a ciki a cimma alƙawarin da aka yi ma jama'a lokacin takarar yaƙin neman zaɓe. Mutanen nan suka koma baya, kamar maganar da ya ce kwamishinonin Malam Nasiru El-Rufa'i, ba wanda rabin su Malam Nasiru El-Rufa'i bai san su in fashin ba. mutane ne da aka zazzabo su a ƙananan hukumomi 23 a jihar Kaduna, waɗanda suka taimaka ma jam'iyya, waɗanda da su aka yi abubuwan harkokin jam'iyya, waɗanda ba lallai waɗanda ma suka bi shi lokacin da yake neman primary election ba. Kamar misali, kwamishinan kuɗi na jihar Kaduna da yake daidai tantanta ya kira shi ya ba shi kwamishina na finance. Shugaban hukumar alhazan na jihar Kaduna ɗan gidan Isa Ashir ne, Malam Nasiru ya kira shi ya ba shi shugaban hukumar alhazan wato injiniya na mutum. Duk wannan ya yi ne saboda na ɗaya a sami inclusion da a ja kowa ya zo ya ba da nashi gudunmuwa. Amma kamar abin da na gaya maka, mun yi wa mutane alƙawari tun farko a jihar Kaduna za mu kawo sauyi, za mu kawo cigaba. To dole ne cewa za mu kawo mutane wanda muka san za su iya wannan ayyuka.
To naji Alhaji Yaya, ina zuwa Alhaji Yaya, kamar da nace ina so da Allah dinka yi a takaita saboda abubuwan sadiya. Malam Murtala, kaji abin da ya faɗa, ya ce akwai mutanen ku da suke cikin gwamnatin nan kuma kuna korafin bakwa ciki.
Wannan ba gaskiya bane. Shi Yahaya da yake wannan magana ya san wannan ba gaskiya bane. Idan misali ai kaga akwai manyan gladiators, misali idan kana so Alhaji Isa Ashiru wanda suke takarar tare, yana da committee din shi, yana da campaign structure din shi. In kana so ya kawo ya nominate mutane, ka rubuta wa committee din nan, I mean campaign din, ka ce wani muna so ku kawo mutane masu cancanta iri kaza, don mu ba su mukami, don su ba da gudunmuwan su. Ina kalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan mutanen. Ko kuma Dr. Hakim Baba Ahmed, yadda mun san irin gudunmuwan da ya bada, wannan mutum ne wanda shi ne chairman na farko, shi ma muna kalubalantar su gaya mana sai ina aka zauna da shi aka ce kawo wakili ko kuma shi kanshi ko wani abu. To wannan maganganu ne na banza da suke wanda babu bai da wani bai da tushe. Kuma abu na gaba, ai abin da mu muke faɗi, ko da yake din baya so yayi da mu, babu wanda ya damu. Amma mu abin burin mu kullun shine muradinmu mu ga cewar waɗanda ya zaɓo ɗin mutane wanda suka cancanta kuma suke wa jama'a al'umman jihar Kaduna aiki, ai abin da ke faruwa shi muka ga kullun abubuwan policy, wato tsare-tsaren gwamnatin shi abubuwa ne wanda suke daɗa takura mutane, suke daɗa jefa talaka cikin yanayi na kunci.
Kamar me kenan?
Aka ji ana rubuta.
Kamar me? Bani misali abubuwan da yake wanda ke takura wa talaka, kamar me? To madalla, to mun dawo rana wa cewa ko bayan misalan da zamu ji inda shi gwamna Nasiru El-Rufai ya kasa har ila yau zamu ji abin da ya jawo rikici game da tsarin jerin delegates, wato wakilan da ya kamata su wakilce ta jihar Kaduna a babban taron APC na kasa, wanda aka ce mutum guda ɗaya ne kacal ya zauna ya jera sunayen ya tsara su da kanshi. Akwai kuma maganar roshin da shi Nasiru El-Rufai din yayi a Zaria da abin da ya bambanta su da wanda ya suwaye a Kaduna. Sannan gaskiya ne Ubasani ne shi kaɗai ya tattara 'yan bangan da suka je suka auka su Shehu Sani a wannan taron na zama da 'yan jaridu, don haka muna fatar za a dakaci zuwan shiri na gaba. Yanzu dai muna godiya ga baƙi namu Yahaya Baba Fati da Murtala Abubakar da kuma wakilanmu guda biyu na Kaduna, Isa Lawan Ikara da Nasiru Yakubun Buniyaru, wanda suka taimaka muka haɗa muku shirin nan, muka kawo muku shi. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC.
Kwa gaishe ka, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Jami'ai a Freetown, babban birnin Saliyo, sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaizayar Laka da kuma ambaliyar ruwa da suka auku. A ran Litinin, ƴan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi ta tonan Laka domin neman masoyansu, yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka wajen aikin ceton. Hotunan da aka yi ta sakawa a shafukan sada zumunta ciki har da na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suke tafiya cikin lakar da ta kai har kirjinsu suna laliban hanya. Jami'an tsaron Burkina Faso sun kawo ƙarshen faɗan da suke yi da 'yan yaƙin sakan da ake tsammanin masu ra'ayin addinin Islamu ne.
To masu saurare, da takaitattun labaranmu ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da kuma injiniyan na wannan lokacin, wato Jan Elisan, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.